This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol, da kuma Niyya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 21 ga watan Janairu na shekarar 2016. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawaniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin kuma ku ji abin da shirin namu mai kunsa, sahabu a ba mu kanun labarai.
A Pakistan wani hari da bam da kuma bindigogi da aka yi kan wata jama'a a arewa maso yammacin kasar ya halaka akalla mutane 20 ya kuma jikkata wasu da dama. A Iraki rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci tana ikirarin ta lalata wato Baitul Malin kungiyar ISIS a Mosul. Wata tawagar Majalisar Dinkin Duniya kuma tana kan hanyarta zuwa Burundi da sakon cewa yan gwamnati da yan hamayya su kimtsa wajen fara tattaunawa mai ma'ana.
To kanun labaran kenan. Rundunar sojojin ruwa sun ce a basu dama su ruka gurfanar da yan fashi da makamin da su kama bisa teku. Sai dai wani masani harkokin shari'a ya ce wannan bai dace ba.
Nawa kasa za ta kashe wurin training din su dawo prosecutor masu gurfanar da masu laifi a gaban kotu.
A can jihar Borno ko yan gudun hijira ne na garin Gamborungala suka dawo gida bayan watanni 17 da yan Boko Haram suka fitattake su.
Sakarin jiya ma muka zo har gidajenmu muka kwana mun sare mun shiga gidajenmu tun sakarin jiya.
Idan muka tsallaka zuwa jamhuriyar Kamaru kuma shugaba Paul Biya ne yayi wa wasu bayan Allah kyautar kuɗi bayan sun samu kansu daga hannun yan Boko Haram. To a garin ya Boko Haram din ta kama su ne.
Da hantsi ne da misalin karfe 10 akan hanyar mu daga Marwa zuwa garin Kusiri.
To waɗannan za ku ji. Amma fa duk kwana kuma Grace na dauke da shirin ta na domin iyali. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A Pakistan wani harin bam da kuma bindiga da aka yi a wata jama'a arewa maso yammacin kasar a jiya Laraba ya halaka kalla mutane 20 wasu masu yawa kuma sun jikkata. Kakakin sojin kasa na kasar Asim Bajwa ya ga manema labarai dalibai 18 da malaman jami'ar biyu ne aka kashe a lamari da yace wasu yan ta'adda su hudu suka kutsa cikin jami'ar da ake kira Bachakan dake garin Charsadda. Kakakin ya ce sojoji ciki har da yan kundun bala sun harbe sai kashe maharan su hudu, sannan dakarun suka bi ta cikin jami'ar daki-daki kamar suka tabbatar da cewa jami'ar tana hannu. Babban baturen yan sanda na yankin Sa'id Wazir Khan ya ce akalla yan kunar bakin wake biyu suna daga cikin waɗannan mahara. Amma kakakin kungiyar Taliban a Pakistan Muhammad Khorasani ya ce kungiyar ba ta da hannu a harin da aka kai a jami'ar, ya kara da cewa cibiyoyi da ba na soja ba ba sa cikin jerin wurare da kungiyar take kaiwa hare-hare. A cikin sanarwa da Taliban ta aikiwa muryar Amurka, Khorasani ya kira harin na jiya Laraba a zaman wanda ya kauce shari'ar Islama. A halin da ake ciki kuma jami'an Afghanistan sun ce wani harin kunar bakin wake da mota kusa da ofishin jakadancin Rasha a Kabul babban birnin kasar ya halaka akalla mutum 7.
A Iraki rundunar taron dangi wacce take fafatawa da ISIL karkashin jagorancin Amurka ta ce wani hari da ta kai kusa da babban tungan ISIL da ke arewacin Iraki a garin Mosul ya afkawa Baitul Malin kungiyar suka lalata miliyoyin dala da kungiyar take amfani da su wajen biyar mayakan sa kai da suke mata aiki. Kakakin rundunar taron dangin kana Steve Warren ya faɗa jiya Laraba cewa harin da rundunar ta kai ranar Litinin shine hari na biyu da kan wasu muradun kuɗi na kungiyar ISIS a cikin makonnin da suka wuce. Kanar Warren ya ce rundunar taron dangin bata sani ko kudaden a dala Amurka suke ba ko kuma a dinari. Yana cewa abinda muka sani shine mun yi illa ga kungiyar da ta hana ta biyan mayakansu cikin dan kankanin lokaci, in ji Warren din. A halin da ake ciki kuma sakataren tsaron Amurka Ash Carter tare da takwarorin aikinsa da na wasu kasashen kawayen Amurka su shidda jiya Laraba a birnin Paris sun amince za su zafafa hare-haren da kasashen suke kaiwa kan kungiyar ISIS da zumma sake kwato birane da suke karkashin ikon nata.
Wata tawagar Majalisar Dinkin Duniya tana kan hanyar ta zuwa Burundi jiya Laraba. Tawagar tana dauke da sako ga gwamnati da kuma ƴan hamayyar kasar cewa su fara tattaunawa mai ma'ana domin kaucewa bala'in da za ta biyo baya kamin lokaci ya kure musu. Wannan lokaci ne da Burundi take kan siradi, inji jakadiyar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya Samantha Power lokacin take magana da muryar Amurka gabanin tawagar ta tashi. Ba za su kyale ya zama kamar al'ada ba, a waye gari mutane su tsinci gawa a gefin hanya kan hanyar zuwa aiki, kuma abinda ya faru ko kuma ke aukuwa kenan yanzu a Burundi. Wannan shine karo na biyu da wakilan kwamitin sulhun za su ziyarci Burundi kasa da shekara daya, alamar cewa kwamitin yana kara damuwa kan ci gaba da zubda jini da ake a kasar ta Burundi. Tarzomayar mai nasaba da zaben kasar ta halaka akalla mutum 431 tun watan Afrilun bara, ta kuma tilasta dubun dubatan yan kasar barin muhallansu cikin kasar, wasu kuma sun tsallaka zuwa kasashe makwabta domin neman mafaka.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jin Laraba, ƴan tireda a kasuwar sayar da hannayen jarin Amurka sun fuskanci rudu, inda duka sassan kasuwan ta yi ƙasa da sama da kashi uku a cikin ɗari, kamin kasuwan ta sake farfaɗowa sosai daga ƙarshe. Ƙwararru sun danganta rashin tabbas ɗin a kan ƙara faɗuwar farashin ɗanyen mai da kuma koma bayan da tattalin arzikin China yake fuskanta, da kuma rashin ƙwarin gwiwa kan makomar tattalin arzikin duniya a cikin shekarar nan. Farashin ɗanyen mai ya faɗi da ƙasa da kashi $27 kan kowace ganga, alamarin da ya nakasu ga darajar farashin ɗan wato hannayen jarin kamfanoni da suke cinikin mai waɗanda suke da muhimmanci a wasu sassan kasuwar. An tashi kasuwa inda sashen kasuwa da ake kira S&P ta faɗi da kashi 1.5, yayin da Dow Jones ta faɗi da kashi 1.6. Tun da farko kasuwar sayar da hannayen jari a Jamus ta faɗi da kashi 2.8, yayin da manyan hannayen jari a kasuwannin Faransa da Ingila suka nosa da kusan kashi 3.5. A Tokyo kasuwar sayar da hannayen jarin Japan ya faɗi da kusan kashi 4. A Hong Kong kasuwar ta da ake kira Hang Seng ta faɗi da kashi 3.5. Takwarar ta Korea ta Kudu ta faɗi da kashi 2.3 ne. A China kuma kasuwar sayar da hannayen jarin da ake kira Shanghai ta faɗi da kashi 1.3.
Bayanai da ake samu daga cibiyar nazarin yanayi ta Amurka ta ce wannan lokacin sanyi ana jin dusar kankara mai yawan gaske za ta zuba a wasu sassan Amurka. A ƙarshen makon nan ne ake jin kankarar za ta shafi gabashin Amurka. Iska da kankara za ta shafi gabashin Amurka har zuwa jihar Carolina ta arewa daga arewacin jihar har kuma zuwa birnin Boston daga arewa. Cibiyar nazarin yanayin tana gargadin cewa dusar za ta takaita tafiye-tafiye ko kuma ta hana zirga-zirga baki daya a yankunan da za ta fuskanci wannan dusar. Ana jin iskar mafi tsanani da yanayin da zai iya janyo hasarar rayuka za ta afka a yankunan ne a daren gobe Juma'a da kuma ranar Asabar. A nan birnin Washington, magajiyar garin wato Muriel Bowser ta tura sako ta dandalin Twitter cewa fiye da mutane 2,000 ne suka sanya hannu domin shiga tawagar ƴan gayya wanda za su fito domin tallafa ga jayyu da kuma marasa ba su fuskantar larura iri daban-daban wajen share dusar da za ta taru. A birnin New York, magajin gari Bill de Blasio da kuma kwamitin masu agajin gaggawa sun fito da faifin bidiyo na shawarwari kan yadda jama'a za su fuskanci wannan bala'i. A jiya Laraba, dusar kankarar daga wani yanayi daban ta afka jihar Kentucky da jihar Tennessee da Georgia, inda aka yi hasashen yawan dusar za ta zuba yawanta zai kai inci 3-5. A birnin Louisville na Kentucky an samu inci 3 na dusar kankara a safiyar jiya Laraba har aka samu wato hadura masu yawa. A birnin Nashville an samu zubar dusa, lamari da yasa aka rufe makarantu. Komo a nan birnin Washington da kewaye mun samu dusar al'amari da yanyo cinkoso kan tituna a lokacin zuwa aiki.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya, inda rundunar sojan kasar ruwa ta buƙaci a bata dama ta rika gurfanar duk barawon da ta kama bisa teku. Ga dai Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Babban Hausa mayakan ruwan Najeriya Vice Admiral Ibok Equus Ibas ya ce rundunar za ta ci gaba da kare yanci da diyocin Najeriya. Babban Hausan ya bayyana kadan daga cikin wasu ababen da ke takaita karsashin sojin ruwan Najeriya da suka dadda batutuwa irin na diplomasiya.
Possible contention from overlap of
yiwuwar rashin fahimta daga kasashen da ke yankin tekun Gini da kuma farfaganda da karin gishiri kan fashin teku da wasu kafin watsa labarai na kasashen waje ke yi. Vice Admiral Ibok Equus Ibas kazalika ya kuma nemi da aiwa dokokin kasar nan gyaran fuska don baiwa sojojin ruwa damar tuhuma da gurfanar da wadanda ake zargi da aikata miyagun laifuka a cikin ruwa gaban kotu. Yace rundunar miyakan ruwan Najeriya ta yi imani cewar in akwai kotu na musamman da ke sauraron irin wadannan shari'u to hakan zai karawa miyakan ruwan Najeriya kwarin gwiwa. Amma a cewar masana shari'a irin su Barista Aliyu Abdullahi, kiran na babban hafsan sojin ruwa baya bisa doka.
Saboda ba zai yi ba shi Navy kaga in ya kasance su ne masu patrol din ruwa, su ne masu kawo mutane, kuma ya kasance su ne masu prosecuting. Za su fita daga asalin aikin su da aka san su da shi, su ne su kare kasan daga miyagun ayyuka, daga yaƙi da za a kawo mana daga external aggression daga wani wuri aikin su kenan. Za su fita daga tsarin abin da suke training a kai ba su train ne wurin prosecutor mutane ba nawa kasa za ta kashe wurin training din su da prosecutor masu gurfarar da masu laifi a gaban kotu.
Barista Aliyu Abdullahi, Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah Muhammad rasulullahi.
To mun gode Hassan Maina Kaina. A can jihar Borno ko yan gudun hijira da suka dawo daga jamhuriyar Kamaru ne zuwa garin su na Gamborun Gala suka share gidajen su suka shiga bayan sun kwashe watanni 17 a garin Fatakol. Ga Haruna Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rahotanni da ke fitowa daga garin Gamborun Gala da ke jihar Borno na nuni da cewa dubban yan gudun hijira da ke jibge a garin Fatakol da ke kasar Kamaru na ta tare nasu yana su don dawowa gida Najeriya sakamakon fatattakan yayan kungiyar Boko Haram da sojojin Najeriya suka yi a wannan yanki. A shekarar da ta gabata ne dai sojojin Najeriya karkashin jagorancin Lieutenant General Tukur Buratai suka fatattaki waɗannan mahara da ake wutarcin yayan kungiyar Boko Haram ne da suka yi kaka gida a wannan yanki na garin Gamborun Galan. Sai dai tun a wancan lokaci mazauna wannan yanki na cigaba da samun mafaka ne a kasar Kamaru, wadatani kasar Kamarun ta baiwa Najeriya wa'adi don kwashe waɗannan yan gudun hijira daga kasar nasu. Na da tuntubi mazauna garin Gamborun Galan ta wayar tarho wanda kuma suka baro kasar Kamaru din don dawowa garin Gamborun Galan wanda ke kan iyaka da kasar Kamarun. Gama dai abinda suka shaida mini
malama baba gana to yanzu kuna ina ne
cikin Gamboru sakarin jama muka zo har gidajen mu muka kwana mun sare mun shiga gidajen mu tun sakarin ja. Yanzu haka in ka gani haka yi mamaki mutum da yake da mutum sojojin mu suna aiki ba dare ba rana
to kamar a gaji ba
su suna nan abinci wallahi tallahi alhamdulillahi har yanzu kowanne mutum yana da shinkafa abin nan da buski kowanne mutum yana da buhu a gidansa.
Lokacin da ya muku ana suka shiga garin ku ina kuka je ku
mun je Fotokol mun je Cameroon muna nan zanne a Cameroon yau kamar wata 17 25 ga watan Agusta muka fita tun daga ranar muna nan a Cameroon.
Sunana Malali Said ne a cikin na take yanzu kai ina cikin Gamborun Gala nake na'am daga na ku fito daga Fotokol yau sakara 17 take to yau yanzu kun dawo cikin Gamboru ya garin naku yake kai garin namu mun gode Allah kuma mun gode mace mun nan mace garin din
ya ba mu abinci kuma ya ba mu ruwa duk muna sha da kofar gidan mu za ka mana sha da saboda ka samu zamu yi zaman lafiya shi ce kamar abinci to mun ba abinci gobe ka gaba gidan mu
ka so ka gude ne ko kuma ala shirin gudewa
yanzu mutane sun ji ga gobe zamu gode gaba gidan guro.
To wai za iya cewa an samu tsaro da al'umman wannan yanki za su samu damar komawa garuruwan su na asali kuwa tambaye kenan da yawa shugaban karamar hukumar Gala Alhaji Abdulrahman Abdul Karim ga kuma abin da ke cewa
mutanen mu na kauyuka mun tasu a kan mutane ne na cikin Gamborun Gala da mutanen Gamboru ne na cikin Gana kuma kowa ya sun koma duk wanda gidan shi da cin share ya zauna wanda babu kowa sai yana sharing tare da shi da makwabcinsa.
To ganin cewa mutane sun fara komawa wannan gari naku ya batun tsaro fa akwai tabbacin cewa za su yi koma zura kamar yadda suke da
don tsaro ka alhamdulillah mun gode shi shugaban kasa muna da cikakken zanen tsaro a kai da makamansu ganin na shigo Cameroon na mun yi mutum so biyu so uku na fita
kamar wani hali yanzu cikin gaborin galan yake akwai gidajen da har yanzu suna na tsaye da kafafu so da mutane za su iya shiga su kwanta
akwai
yanzu kamar mutane adadin mutanen da za ta yi sun fara koma za su kai kamar nawa ne
yanzu wanda suka shigo daga Cameroon sun kai mutane kamar 8,000 haka yanzu mun aka yi dukawa da kai
to kamar ya yanayin abinci fa
abincin da yanzu aka nan da taimakon mai jiruwa gwamna ya tallafa mana karuwar hukumar dama akwai abinci da mun siya muka kawo ga mutane da muka tanada sun nemi taimakon gwamnatin tarayya a tallafa mutanen mu da abinci da muka je muka gyara inda yaran nan suke barna suka tuna rami kan gada da sauransu duk muka je muka gyara wannan waje yanzu motar tana yawa da zalla ko gada da shiga kan
wannan gari na Gamboru dai yana ɗaya daga cikin garuruwan da ke wannan yanki da jama'a suka fara komawa kai tsaye bayan kwato shi da rundunar sojan Najeriya ta yi daga hannun ƴaƴan kungiyar Boko Haram Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
kamar la a jamhuriyar kamar kuma shugaba Paul Biya ne ya baiwa wasu bayan Allah da suka samu kutowa daga hannun ƴan Boko Haram na gudunmawar kuɗi su da ƴan ƙato da gora ga Muhammadu Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton
Shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Paul Biya ya tura wani kwamiti jihar Arewa mai nisa bisa ga jagorancin gwamnan jihar domin miƙawa ƴan kasar Kamaru su shida da maharan Boko Haram suka cafke kuma suka kwashe kwanaki 213 a hannun ƴan ta'addan Boko Haram gudunmawar da yi domin ganin su sami abin kaiwa bakin su bahana ne kafin su koma harkokinsu gwamna mijin Yawa Bakari ya miƙawa kowannensu gudunmawar da shugaban kasar ya bayar na jaka 555 ga kowannen su na tambayi ɗaya daga cikin mutanen da aka yi garkuwan da su ko da yake ya nemi na saka yi sunan sa ko lokacin da aka kama su ƴan ta'addan da wani lokaci suka tafke su da hantsi ne da misalin karfe 10 akan hanyar mu daga Marwa zuwa garin Kusiri kilometa 10 a ƙauyen Dabanga tun waɗansu mahara dauke da manyan bindigogi suka kama mu suka shiga da mu wani daji mu kan ba mu san ina aka kai mu ba kuma a halin yanzu bazan iya ce maka komai ba mu dai mun samu kanmu amma idan ka kalle waɗannan samari waɗanda suke da kimanin shekaru 25 zuwa 30 ka san sun sha uku ba kuma kowanne ɗaya daga cikin su fiskansa a cike yake da kasun ba waɗannan samari su dai ƴan hasalin jahan kudun kasar ta jamhuriyar Kamaru ne kuma harkokin saye da siyarwa ne ya kai su wannan bangare daga nan ne na sake tambayan sa ko da karun tsaron kasar jamhuriyar Kamaru Kamaru ne suka kwato su sai ya ce ni dai mun ga mu a hannun dakarun tsaron kasar tarayyar Najeriya daga bisani ne sai aka mika mu ga hannun zaratan sojojin kasar jamhuriyar Kamaru na bir mijin Yawa Bakari ya sake mika wa ɗan kato da gora da ɗan aikin sa kai ambulan din da shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Paul Biya ya turo musu gwamnan ya ce Shugaban kasa Biya yana mara musu baya wajen irin jajircewa da suka yi domin kare kasar su daga maharan Boko Haram wani shugaban ƴan bangan da ya dauki taimakon da shugaban kasar ta jamhuriyar Kamaru ya turo musu yace mu dai muna godiya ga shugaban kasar mu da wannan agajin kudade da ya turo mana amma ba za mu gajiya ba wajen kare kasar mu kuma ya sake cewa wannan abin da ya bamu muna fatakar farin ciki amma za mu ci gaba da aikin mu gwamnan jihar Arewa cikin jawabin sa yace Shugaban kasar mu cikin jawabin sa na ƙarshen shekara na 2015 zuwa 2016 ya yaba wa ƴan aikin sa kai din yace yana tare da su wajen labaran sirri da suke miƙawa dakarun kasar mu da ma irin jajircewa da suke yi kuma ba su da kayan aiki irin na zamani Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Allah ya riga ran sai don mutum da ya ci amana ka ga amana sai ta ce ba uriya
To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Mu ne yanzu agogo ya ce karfe 12 na tsakar dare da minti 19. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoye ba. Ku jama'a tambaya nike da. Ku jama'a tambaya nike da. Minene duniya minene dadin duniya
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya Makon da ya shige shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kafa kwamiti da nufin neman matakan nemo ƴan matan Tibogo da ya ƙara jaddada cewa kawo yanzu gwamnati bata san inda suke ba Bayan kafa kwamitin da kuma ganawa da waɗansu daga cikin iyayen da aka sace ƴaƴansu Wakilin Umar Faruk Musa ya nemi ƙarin haske daga kakakin shugaban ƙasa Garba Shehu.
Ina yaran nan suke da sani ba. Ran da duk aka gaya masa aka ce ga inda suke. Mayaka na Najeriya suna nan a shirye suke ta sama ta ruwa ta ƙasa duk inda ake za su iya zuwa su je su ceto su su dawo da su ga iyayensu. Amma in ba har an samu wannan cikakken bayani a inda suke ba shi ba zai iya cewa ga inda suke ba.
To tuni ya ce ya ba da umarnin cewa a kafa kwamiti domin ya binciki yadda tun farko ma aka sace yaran nan. Me ya dangantakar kafa wannan kwamiti da maganar gano inda ƴaƴan Chibok ɗin nan suke?
Wato akasi aka samu shi ne yawa shugaban ƙasa shawara akan tsaro General Munguno wanda yake bincike akan abubuwan da suka gudana a ɓangaren tsaro na ƙasa gaba ɗaya. Dama yana ta bin shugaban ƙasa cewa wannan bincike ya kamata a yi shi. Me yasa yace ai wannan bincike shi mai ba shugaban ƙasa shawara akan tsaro mai yiwa akwai abubuwa da yake gani da suka shafi wannan harka ta Chibok da tsaro gaba ɗaya da mu da sauran jama'a ba gani muke ba. Yana da wannan bukata. Aka samu aka ci su kuma waɗannan iyaye da suka zo. Ko da aka gama wannan taro wasu su sai suka ce don Allah suna son a keɓe da su gefe guda a yi tattaunawa. Kuma sun zo da magana da zargi iri daban-daban. A cikinsu akwai su masu cewa su sun san masu hannu a sace ƴaƴansu. Su sun san wane da wane ya yi kaza bai yi kaza ba. Sun san me yasa aka ce an yi kaza ne yasa ba a yi kaza ba a makarantar. A ɓangaren ma'aikatan tsaro sojoji masu gadi a wuri kaza ina suke ranar duk irin waɗannan zarge-zarge sun yi su da yawa. To kaga babu wata dama da ta wuce cewa a buɗe bincike domin a samu cikakken bayani akan shin yaya abin nan ya taso ya aka yi shi kuma da aka yi din matsalar ta samu me aka yi meye ya biyo baya wanda yake aikinsa ya yi aikinsa daidai ko kuma a'a ya saba bai yi aikinsa ba. Gwamnati tana so ta gane waɗannan abubuwa.
To menene fahimtar ka manufar gano waɗannan abubuwan shin zai taimaka wurin gano ƴaƴan nan ko kuwa ana so a kare gaba ne domin kada irin haka ta sake faruwa?
Duka bin idan har akwai wanda yake tutiya da cewa ya san inda yaran nan suke kaga dama ta fito wataƙila akwai buƙatar da yake da ita ko mai bi a kare lafiyarsa a bashi tsaro don kada ya fito ya magana gwamnati za ta ta iya yin irin wannan abubuwa. Eh tabbas kuma ai idan har bayan wannan kuma aka ce Najeriya ba a yi gini an kawo tsaro ƙasashenmu da ƙananan hukumomi da jihohin nan duka an kyautata tsaro don kare lafiyar jama'a ba ai ba ci ribar komai ba in dai har gobe ma za a sake kashi a sake irin wannan ƙasa.
To sai dai ba wannan bane karan farko da gwamnatin Najeriya ta kafa kwamiti kan batun ƴan matan Chibok. Ranar 2 ga watan Mayu shekara ta 2014, shugaban Najeriya a lokacin Goodluck Jonathan ya kafa kwamiti ƙarƙashin jagorancin Brigadier General Ibrahim A. Sambo mai ritaya. Kwamitin kuma yana da wakilai 2 daga Majalisar Ƙungiyoyin Mata NCWS, ƙungiyar shugabannin makarantun sakandare, da ƙungiyar iyaye da malamai. Da rundunar ƴan sanda da kuma jami'an tsaron ciki wato SSS. Kwamitin da aka kaddamar ranar 6 ga watan Mayu a fadar shugaban ƙasa an ɗora mashi alhakin na farko haɗa hannu da gwamnatin jihar Borno wajen gano dalilan buɗe makarantar bayan an rufe dukkan makarantun kwana a jihar bisa dalilan tsaro. Haɗa hannu da hukumomi da abin ya shafa da kuma iyayen ƴan matan da suka ɓace wajen tantance ainihin adadin ƴan matan da aka sace. Ganawa da jami'an tsaro domin tantance adadin ƴan matan da suka dawo. Haɗa kan al'ummomin kewayen yankin da kuma neman goyon bayan sauran al'umma wajen neman matakan ceto ƴan matan Chibok. An kuma buƙaci kwamitin ya ba gwamnati shawara kan matakan haɗin gwiwa da ya kamata a ɗauka na ceto ƴan matan. To sai dai bayan da kwamitin ya mika rahoton nasa mai shafi 45, an bayyana rashin gamsuwa da rahoton bisa dalilai da wasu jami'an fada shugaban kasa da kuma ƙwararru kan harkokin tsaro suka bayyana da suka hada da cewa yayin da kwamitin ya bayyana cewa da farko an rufe makarantar sakandaren Chibok bisa dalilan tsaro, amma aka bude sabili da dalibai su rubuta jarabawar kammala sakandare wato WAEC. Kwamitin ya gaza amsa tambaya mafi dacewa a nan, wato waɗanne matakan tsaro gwamnatin jihar Borno ta ɗauka na kare makarantar da kuma ɗaliban? Kana kuma ƙwararrun sun kuma ce an nemi kwamitin ya bayyana yadda mayakan suka iya sace ɗalibai da yawa haka a cikin dare, kuma a daidai wani lokaci ne aka ƙona makarantar. Har ila yau sun ga raunin aikin kwamitin kasancewa bai ziyarci Chibok ya tattauna da al'umma da iyaye a ƙauyen ba kamar yadda aka buƙata. Suka ce abin takaici shi ne a ce an ba kwamiti aiki mai mahimmanci haka, amma ya tura mutane biyu kacal zuwa Chibok waɗanda kuma suka minti 30 kawai a yankin suka juya suka koma Abuja. Bisa ga cewar ƙwararru a fannin harkokin tsaron, wannan ya sa alamar tambaya da dama a rahoton kwamitin. Sai dai tambayar ita ce menene ya hana ɗaukar matakan neman bayanan da ake buƙata idan gwamnati bata gamsu da aikin wannan kwamitin ba? Bayan kwanaki 646 da sace 'yan matan Chibok, babu shakka an ƙosa a san makomarsu. Da fatar haƙar kafa wannan sabon kwamiti za ta cimma ruwa. Yanzu a madadin wakilin namu Umar Faruk Musa da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da kuma Chubahiro Dodo ne da ya taimaka wajen daidaita sautin shirin, alheri ke yi wa illahirin al'ummar Chibok fata alheri da kuma begen ganin ran da Allah zai haɗa fuskokin iyaye da 'yan matan sakandaren Chibok lafiya cikin alherinsa. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya.
To madalla, yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, amma wannan karin labarai, amma wannan karin a takaice.
A ƙasar Pakistan, wani hari da aka yi da bama-bamai da kuma bindiga a kan wata jama a arewa maso yammacin ƙasar jiya Laraba ya halaka kalla mutane 20, wasu masu yawa kuma suka jikkata. Kakakin sojojin ƙasa na ƙasar Asim Bajwa ya ga manema labarai cewa ɗalibai 18 da malaman jami'ar biyu ne aka kashe, alamari da ya ce wasu 'yan ta'adda su hudu suka kutsa cikin jami'ar da ake kira Bachakan da ke garin Cheras. Da kakakin ya ce sojoji ciki har da 'yan kunnun bala sun harbe sa kashe waɗannan 'yan harin baki ɗayansu. A Iraki, rundunar taron dangi wacce take fafata da ISIS karkashin jagorancin Amurka ta ce wani hari da ta kai kusa da babbar tungar ISIS da ke arewacin Iraki a garin Mosul ya afka a baitul malin kungiyar, suka lalata miliyoyin dala da kungiyar take takama da su wajen biyan waɗanda suke mata aiki albashi. Kakakin rundunar taron dangin kana Steve Warren ya faɗa jiya Laraba cewa harin da rundunar ta kai ranar Litinin shine hari na biyu kan wasu muradun kuɗi na ƙungiyar ISIS a cikin makonni da suka wuce. Wata tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya tana kan hanyarta zuwa Burundi a jiya Laraba. Tawagar tana ɗauke da saƙo ga gwamnati da kuma 'yan hamayar ƙasar cewa su fara tattaunawa mai ma'ana domin kauce bala'in da za ta biyo bayan suka yin haka. Ganin kuma lokaci na iya ƙure musu. Wannan lokaci ne da Burundi take kan siradi, in ji jakadiyar Amurka ta Majalisar Ɗinkin Duniya Samantha Power, lokacin da take magana da muryar Amurka gabanin tashin wannan tawaga. Ba za su kyale ya zama kamar al'ada ko kuma abin da aka saba ba, duk wayewar gari a tsinci gawa a gefen hanya lokacin da jama'a ke tafiya aiki, kuma abin da ke faruwa kenan a Burundi a halin yanzu, in ji Samantha. Jiya Laraba, 'yan tireda a kasuwar sayar da hannayen jarin Amurka sun fuskanci rudu, inda duka sassan kasuwar ta yi ƙasa da sama da kashi 3 cikin 100 kamin daga ƙarshe kasuwar ta sake farfadowa sosai daga ƙarshe.
To madalla, da takaita tun labarinmu kawo ƙarshen shirin a halin yanzu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Sabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, sai Chubahiro Jodone da ya ba da umarni, da injiniyanmu wato Robert, ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai an jima mun dawo muku da shirinmu na hantsi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.